الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باي هكا يا اخوان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركه مسلاتي غلغا دكي نا cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na asabar yau muna 25 ga watan Ramadan hijirar maiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447 wanda kuma yazo daidai da 14 ga watan uku miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nur, wanda a yau za mu ci gaba da tafsirin aya ta 30 a cikin wannan sura. Gabanin mu shiga karatu, muna marabtar bakinmu da suka zo daga Kano, wanda duk shekara sun saba zuwa su kawo mana ziyara wannan majalisi, sannan kuma kashe gari su wuce zuwa Gombe domin halartar rufe tafsirin dan uwa Malam Amin Daura. Waɗannan matasa da suke tare da mu a yau a wannan majalisi akwai Malam Anas Idris Muhammad, ɗaya daga cikin matasan malamai masu karantarwa. Akwai Malam Faruk Ado, akwai Malam Ikrima Ahmad, akwai Malam Abdul Malik Adam, da kuma Malam Abubakar Muhammad. Muna masa Allah ya sa musu wannan ziyara a cikin mizanin hasanat dinsu, yadda suka zo lafiya, Ubangiji ya maida su lafiya, Ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. Bismillah.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين كذا ومؤمني يا رسول الله يغضوا من أبصارهم سجنس إذا نوانسوا سجنس إذا ننسوا ويحفظوا فروجهم كوز طري فرجنسوا ذلك أزكى لهم. والنشيد يفي موسو طريكي هو يفي موسو طريكا إن الله خبير بما يصنعون. Lalle Allah mai cikakken sanin abin da suke aikatawa ne. Bace wannan ayar da aya ta gaba duk sun zo bayan magana akan al-istizan, wato neman izini da dokokin da Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa yayin da mutum zai je ko ya je ziyarar dan uwansa, yana zai nemi izini kafin ya shiga masa gida, da kuma inda aka yi da mutum ya shiga ko da bai nemi izini ba. To sai Allah ya biyo bayan wannan kuma da batun wato gintse gani ko gintse ido ko kame idanuwa daga kallakallen da basu halatta ba, abubuwan da Allah subhanahu wataala bai halatta wa mutum kallon su ba, da kuma tsare tsiraicin su da al'aurarsu daga aikata abinda Allah subhanahu wataala ya haramta musu aikatawa, da kuma tsare al'aurarsu daga bayyana ta ga waɗanda ba haƙƙin a bayyana musu ita. Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya gaya wa muminai, wannan doka ce da ta shafi masu imani, domin su ne suke ansa kiran Allah da manzansa, su ne suke jin maganar Allah, suke aiki da ita, suke jin kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su aiki da su. Wanda ba mumini ba, ba a sa ran zai saurari maganar Allah ya yi aiki da ita. da haka mumini ake kira kuma su ne suke da su ne wato ake bukatar silikin ayyukan da za su haɓaka imaninsu duk abinda ya zo bayan umarnin Allah da umarnin manzansa yana nuna cewa wannan abin aikata shi zai ƙara haɓaka wa mutum imaninsa Allah ce a gaya musu ya guddu min afsarihim su gintse wato idanuwansu wato su rage kalle-kalle kada su kalli abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai yaje musu su gani ba sannan kuma wa yahfazu furujahum su tsare wato al'auransu kada su yi amfani da al'auransu inda bai dace ba kada kuma su bayyana al'auransu ga waɗanda bai dace su ga al'auransu ba a jiya mun tsaya a tambayar da muka yi na cewa me yasa waɗannan umarni guda biyu na farko ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kullil mu'minina yaghuddu min aksar min absarihim amma wajen ambatan farji sai ubangiji ya ce wa yahfazu furujahum ba a ce min furujihim ba to anan malamai sun faɗi maganganu daban-daban kuma dukkanin maganganun suna ba da ma'ana ɗaya domin dukkanin maganganun suna nuna hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala a nan ya ƙara min a can kuma bai ƙara min ba kun sani cewa a alƙur'ani babu wani harafi da ba shi da gurbi ko a ce da shi da babu duk ɗaya babu wani alƙur'ani ko wani abu da ka gani alƙur'ani ko ya yake to akwai dalilin ƙara shi babu wani abu a cikin maganar Allah wanda kawai yake ƙari ne mara ma'ana kowane irin ƙari to yana nuna wata ma'ana idan aka rage wannan ƙarin to ma'anar za ta ragu saboda haka babu wani abu alƙur'ani wanda sunan shi za'id ne da shi da babu duk ɗaya a'a shi ya sa malaman tafsiri wani lokaci suke ladabi maimakon su ce wannan harafin za'id ne sai su ce sila sai su amfani da kalmar sila to amma dai ta fuskar ma'ana idan aka koma za a ga cewa akwai dalilin da ya sa aka kawo wannan ƙarin na wannan harafin wataƙila a wani guri an kawo a wani guri ba a kawo ba kamar a irin nan duk dokar ɗaya ce amma a nan sai aka ce min absarihim gaba kuma ba a ce min furujihim ba sai aka ce sai ba a faɗi min ɗin ba to daga cikin irin ansar da malamai suka bayyana ta wannan hikima suka ce saboda shi gani na ido abinda aka haramta an haramta shi ne tahrimal wasa'i shi ido tsani yake yi jagora yake yi zuwa ga wani abu wanda zai yake haramun ne an haramta sakin ganinka haka nan sakaka saboda zai kai ka zuwa ga wani abu da yake haramun ne ba tahrimul gaya bane tahrimul wasila ce sabanin shi alfarj abinda ake so a kiyaye shi kwata-kwata babu inda aka halatta maka ka bayyana tsiraicinka shi a nan an halatta ka riƙa yawo tsirara babu shi amma shi gani al'asulu shi ne ma abinda aka baka dama shi ne ka yi kallo da idan da aka yi maka abinda ma aka yadda ka kalla ɗin ya fi yawa a kan abinda aka ce kar ka kalla abubuwan da aka yadda ka kalla da idanuwanka su suka fi yawa a kan abinda su ne mustasnat saboda haka sai ya zanto an ƙara min don a nuna maka cewa ba komai aka haramta maka kallo ba an haramta maka kallon da zai kai ka zuwa ga haramun an haramta maka kallo wanda shi ne zai kai ka zuwa ga haramun amma kallon abinda zai sa maka wa'azi zai sa maka izina zai amfanar da kai wanda ba a haramta maka shi ba wanda kuma shi ne ya fi yawa a abinda kake amfanuwa da kallo a shi ya fi yawa wanda aka halatta maka ɗin to shi yasa a wajen kallo aka ce min absarihim amma wajen furuj ba ce min furujihim ba saboda ba inda aka bai aka yadda cewa ka riƙa yawo tsirara a wani lokaci da aka ce ka riƙa yawo tsirara ka ga an bayyana tsiraici to wani abu ne lalarura da babu yadda za a yi tun yana da matsala a tsiraicinsa ya je gun likita dole ne likita ya ga me ye matsalarsa a bayyana tsiraicinsa ko mace da irwata mace ko wani dai dalili da zai iya kawo haka amma shi gani al'asulu shi ne a bayyana shi abinda aka hana a gani din shi ne 'yan kaɗan to shi yasa a can aka sa min anan kuma aka sa anan kuma ba a sa min ba, saboda haka zamu ga cewa kamar tab'id ne, kamar min din anan tab'idiyya ce. A nuna maka cewa ba duka gani aka haramta maka ba, wani bangare ne na gani aka haramta maka, wani bangare ne na kallo aka haramta maka ba, kowane kallo aka haramta maka ba. Akwai abubuwan da hatta koda mata ne, akwai inda aka halatta maka kalla din, an halatta maka ka kalli matan da suke maharim ɗinka ne wanda babu aure tsakaninku, ba a haramta maka kallon su ba. Haka nan ba a haramta maka wato ka kalli macen da zaka aura ba, domin ka ga cewa ta yi maka zaka iya auren ta ko ba zaka aure ta ba, ba a haramta maka wannan ba. Kaga shi ma wani togaciya ce aka samu. Haka nan an halattawa alkali ya ce matar da ta zo ba da shaida da niqabi a fuskarta, ta bude fuskarta, saboda ana buƙatar tazkiya. Duk mutumin da zai ba da shaida ana buƙatar a yi masa tazkiya, a samu waɗanda za su wanke shi cewa mutumin kirki ne kafin a karɓi shaidarsa. To idan ya fuskarta a rufe take, ai ba za a gane wace ce ba, ballantana a yi tazkiyar ta cewa wannan ya cancanta ta ba da shaida, ko ko a ganta a ce wannan matar kwata-kwata ba matar da za a karɓi shaidar ta ba ce. To kaga anan shi ma dole a buɗe fuska, saboda haka akwai wurin da za a iya cewa a buɗe fuskar, a kalli fuskar, saboda buƙatar da za su sa haka. Ko kuma an-nazratul ula, mutum ne ya ga ya ji motsi na wani yana wucewa, ya daga kai ya ga waye, ya daga kai ya ga mace ce. Wannan kallon da zai na farko don ya gane mai wuce wannan namiji ne ko mai masa magana wane ne, wannan baya zama haramun. Wannan ita ce an-nazratul ula, wanda an halatta wa mutum ya yi ta ko da ga mace ce wacce ba muharramiyarsa ba, ya kalle ta don iya tantancewa wace ce a gabansa, ko wace take magana da shi, ko wane ne yake wucewa ta kusa da shi. Wannan duk babu laifi. To kaga anan ashe a ido, a kallo na ido, akwai abin da aka halatta, akwai abin da ba a halatta ba. Don haka wasu malamai suka ce shi yasa anan aka ƙara min a wani guri, kuma a can gaba wajen batun furuj sai ba a ƙara min ba. Daga cikin malaman da suka kawo wannan magana akwai Ash-Shawkani a cikin littafin Sifatul Qadir, akwai As-Sa'idi a cikin tafsirin sa Tafsirul Karim Ar-Rahman. Wajihi na biyu suka ce Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya ambaci min yayin da yake maganar kallo, saboda al-ghaddu tam ghairu mumkin, a ce ka rintsa idan ka kawai kai ta tafiya ba zai yiwu ba, a ce ka rintsa ido kowane lokaci kawai a rintsa idan ka rufe yake kana tafiya. Wannan an kallafa maka abinda ba za ka iya yi ba, za ka cutu, kana fitowa za ka faɗa rami, ba buƙatar a ce an maka ido kuma a hana kallo da shi. Saboda ka al-ghaddu tam ghairu mumkin, shi yasa sai ya ƙara masa min. Amma mutum ya rufe tsiraicinsa, wannan ai ba wani abu ne mai wahala, ka zama kowace tsiraicinka a rufe yake, zai zama da matsala idan mutum ya rufe tsiraicinsa yana yawo, ba wata matsala. Amma wancan a ce rufe idanka, abinnan rufe idanka rub, ya zanto haka ke yawo, haka ke shiga cikin mutane kana mu'amala da su, ai ba zai yiwu ba. To shi yasa anan aka ƙara min, a can kuma wajen furuj ba a ƙara min ba, saboda abinda ake buƙata ya zama koyaushe tsiraicinka a rufe yake. Babu kuma abin da zai faru don an ce ka rufe tsiraicinka, babu wani abin da zai faru gare ka na takurwa ko shiga damuwa saɓanin a ce ka rufe idanka kowane lokaci idanka a rufe yake. Shi yasa suka ce a nan aka ƙara min, a can kuma ba ƙara min ba. Sannan wasu daga cikin malamai, wannan Ibn Ashur ya kawo wannan a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa At-Tanwir. Sannan wasu malamai suka ce har ila yau tana yiwuwa an ƙara min a wajen kallo, amma wajen furuj tsiraici ba a sa min ba, saboda a nuna maka na kallon wato akhaf shi ne yafi sauƙi, hukumin nazar akhafu min hukumin farj, kallon matar da ba matarka ba ko da sha'awa ne ya fi sauƙi akan mutum ya zina da ita. Saboda haka kallon ya fi sauƙi ta fuskar haramci akan amfani mutum ya amfani da mace ya biya bukatarsa wanda ya fi tsanani to shi yasa anan aka sa din a can kuma ba a sa min ba saboda babu wanda ya halatta a mutum ya kalli abin da farjinta yanzu amma maharib dinsa ya halatta ba ce da take mahram dinsa ba wacce zai iya aura ba matar da take muharramiyarsa yana iya kallanta ko da a ce ba ta rufe fuskarta ba yana iya kallon hannayenta ƙafafuwanta gashin kanta dole ba a haramta masa ba amma ba a halatta masa ya kalli wani abu da tsiraicinta ba muharramiyarsa ba a halatta masa ya kalli wani abu da tsiraicinta ba saboda haka hukuncin kallo a khaf ya fi sauƙi a kan hukuncin abin da ya shafi tsiraici wasu daga cikin malamai wannan na uku wajihi na uku dinnan wasu daga cikin malaman tafsiri suka kawo shi kamar al-kashaf zamakhshari a cikin littafin sa al-kashaf kamar abu hayyan al-andalusi a tafsirin sa al-bahr muhit hakanan abu sa'ud a tafsirin sa irshad al-aql as-salim to duk sun kawo wannan wajihi na uku da muka ambata akwai wani wajihi na hudu yake cewa saboda al-mustathna min hukm al-basar huwa kashaz an-nadir kashaz an-nadir abinda aka toge aka ce kaka kalla abinda ya shafi ido shine dan kada wanda aka yi daka kalla din shine mai yawa abinda kuma ai daka kalla din sune in kada a ce kaka kalli kaza kalli kaza kalli kaza amma sauran abubuwan da an halatta maka ka kalla to shi yasa anan aka sa min a wancan kuma ba a sa min ba saboda anan so ake ai dalakin abin da ya shafi tsiraici a tsiraici gaba daya to wannan shine abin da wasu daga ciki akwai wajihi na biyar wanda ba lalle mu ambace shi ba to amma dai waɗannan wajihi guda hudu su ne abin da malamai suka bayyana na dalilin ƙaramin a gaba ta farko a gaba ta biyu kuma sai ba ƙaramin ba wasu daga cikin malamai suka ce min din nan libtida'il ghaya ce libtida'il ghaya wato maimakon ka ce min ce littab'id kada ita libtida'il ghaya saboda shi ido yayin da ganin ya fita akwai inda zai je ya tike shi ne abin da zai kalla saboda ka daga ido wannan ganin yake fita in wata kibiya ce zai harba daga ido za ta fita zuwa ga inda za ta abin nan saboda haka sai aka fara da min absarihi saboda kallon zai faru daga idan sa ne zuwa ga inda zai tike saboda haka wannan min din suka ce libtida'il ghaya ce sai sai li'anna al-basara miftahu al-qalb saboda ido shine yake zuwa ya yi farauta abin da zai farauto na kallo ya kawo zuciya tana zaman ta lafiya kalle-kalle shi zai jawo zuciya har ta shagaltu da abin da aka je aka gano ila mutum yana zaune lafiya hankalinsa kwance yana yin abubuwansa cikin nutsuwa amma saboda kalle-kallensa ya je kallo abin da zai zo da mishi saboda idan daga idan ka ne wannan abin zai fita kuma in ya je ya farauto da abin da zai farauto kuma zuciya zai kai shi saboda haka al-ghaddu al-ma'muru bihi huwa 'ala an-nazar ila al-awra an hana duban abin da yake al-awra ne abin da yake tsiraici ne ko kuma matar da bai halatta mutum ya kalle ta ba kai dukkan wani abin da ba a halatta masa kallonsa ba koda kuwa wasiƙa ce ko wasiƙa ce kamar yadda wasu malamai suka yi tabiri da wannan kutubul ghaib wani ya rubuta wasiƙa yana ɓoye-ɓoyen kayansa ka zo ka ɗauka karanta masa ba tare da ya yadda ba don kai haka ka kalli abin da ba a yadda ka kalla da idanunka ba duk wani abin da yake sirri ne bai shi yana ɓoye kayansa to baya halatta kai ka zo ka gani ba tare da yaddarsa ba kamar yadda baya halatta mutum ya yi laɓe an san baya halatta mutane suna tattaunawa suna ganawa wani ya zo ya laɓe don ya ji me suke cewa wanda duk ya yi haka ya aikata haramu wannan abin da yake shiga kunnensa na sautin su tare da cewa ba sa so kamar yana zuba dalma ne na tafiyar dalma ne a kunnensa kamar yadda ya zo a hadisi to haka nan kallo da ido wani abin da mai shi baya son ka gani to baya halatta ka yi amfani da idanka don ka gano abin da ba a yadda ka gano ba saboda haka ko da mutum wasiƙa ce ya rubuta yake ɓuɓɓuye kayansa kai kuma kai ta tunanin waccan wasiƙa sai kaga mai rubuta a ciki, saboda haka bayan idansa ka ɗauka ka buɗa ka gani, to ka kalli abinda bai halatta ka kalla ba, saboda sirrinsa ne, sirrinsa ne, saboda haka irin wannan duka ya shiga cikin abinda ake so a kame gani gabarinsa, a kame gani gabarinsa, duk wani abinda mai shi bai yadda a kallon masa ba to baya halatta. Ajiya da muke maganar al-istizan mun ce al'aura da muke ta magana ba takaita akan al'aura ta gangan jiki ba, duk wani abin da mutum yake sirrin sa ne to al'aurarsa ce, kace hatta kayan furnitures na gida mutum yana kakkare kayansa kakkace sai ka je ka ga me ya shirya a gidansa, mai yadda ba kakkaje ka gani masa, mace da kayan ado kayan alatu na ɗakinta bata yadda a shiga a gani ba to bai halatta wani ce zai shiga ya gani, duk wannan yana daga cikin abin da aka haramta maka ka kalla matuƙar ba da yaddan mai shi ba. Kuma abinda Ubangiji ya sayi wannan saboda a tsare mutunci, a tsare mutunci, kada a yi abinda zai zubar da mutunci, ko dai shi wanda yake ƙoƙarin kallo ɗin ya je kallo abinda zai zubar masa da mutunci, ko kuma a zubarwa da shi wanda aka kalla ɗin mutuncinsa, duk wannan shi ne dalili. Shi yasa Abul Hasan Ibn al-Qattan yana da littafi Ihkamun Nazar fi Ahkamin Nazar, a ciki yake cewa النظر إنما حرم في محل الإجماع حذرا من الفتنة. أبين ليس أك حرم تكلو عند أك إجماع حرم تنسى ثورة فتنة. ثورة زي إذا وما يكلم فتنة. كما حرم الزنا حذرا من اختلاط الأنساب. كما عند أك حرم تزنا. نقول إن كذا نسبة تهرجتي. أكاس قال وانا تنوانيني وانا تنوانيني وانا جكو وانسني وانا كوكو آبا وانسبني. aka haramta wannan kamar yadda aka haramta shan giya tawqiran lil aql, saboda a kare mutuncin hankali, a kare hankali kada ya zanto ya samu abin da zai gurbata shi. Fa idza kana kadhalika wajaba ghaddul basari ala kulli kha'ib, duk wani wanda yake jin tsoron wata fitina to wajibi ne ya gintse ganinsa, ya rage ganinsa ko ya kama ganinsa. Wa haruma alayhi an yursila tarafahu fi mawaqif fitan, duk wani guri da zai jefa masa fitina a zuciyarsa ya tayar masa da sha'awa to haramun ne, duk kowane irin abu ne. Saboda haka ba wai sai gangan jiki kaɗai ba, ko da hotuna ne masu motsi ko marasa motsi, ko ya je gurin da zai ga ana yin wasu abubuwan da za su tayar masa da sha'awa su sa masa fitina, to duk wannan haramun ne, duk wannan haramun ne. Wannan shi ne da'abirin da Allah subhanahu wataala ya wajen haramta zina, cewa la taqrabu zina, kada ku kusance ta, ma'ana kar ku kusance ta. Qurbanuz zina shine itiyan ma yusilu ilaiha, sun yazo yayi abinda zai kai shi ga fadawa cikin ta. Daga ciki akwai kalle kalle, akwai kalle kalle da idanu wanda shi zai iya jefa cikin irin wannan wannan masifa. A nan zamu ga Ubangiji subhanahu wataala ya fara da ghaddul basar, sannan hifdhul farj, wa kullil mu'minina yaghuddu قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم سنعك شيء ويحفظوا فروجهم. وأن أذاهلي حفظ الفرج يا كما تزبطة صور الشين ببن الأمل بايدو باكلو با وأن مكا شيء كلو وأن أبو بوضع أكهل التامك كلاما سوسك فيوا أكان أبين دا أكهرم تامك كلانسا فما دون دهك شيء أكفالا دا مغانا كلو سنعك كاو حفظ الفرج وتطل فرجي. Saboda ne, saboda albasar annazar wasila ce, wasila ce, ita ce hanyar da take kai ka zuwa ga fadawa cikin laifin zina. Misali gani da ido shi ne zai jawo ka zuwa ga wannan, wasila ce ilal mutawassali alai, saboda haka in aka tashi hana abu to sai a datse wasilar, sai a dakatar da dukkan ma hanyar da za ta kai ka zuwa ga abin. Ai shi yasa Allah ce wala taqrabu zina, bai ce wala tazinu ba, yace kar ku yi zina ba, sai ce wala taqrabu zina wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan, saboda haka sai aka hana ka qurbanin ma abin, ma'ana kada ka bayi abin da zai kai ka ga ka aikata wannan laifi, saboda haka sai aka fara hana wasila kafin a zo maganar gaya. Saboda haka adamu ghaddil basar sababun li adami hifdhil farj, idan ya zanto ba za a rike idanuwa ba, ba za a rike kallo ba, to wannan zai hana kuma a samu hifzul farj inda ake so tsaraici din. Sannan kuma wal insanu idza atlaqa basarahu ta'allaqa qalbuhu bin nisa, yayin da mutum zai zanto duk inda ya ga mata zai fice da kallo, to shikenan zuciyarsa kuma za ta cika da neman matan ne, saboda kullum ya sa idansa ba ya da aikin yi sai kallon su, duk inda suke gitta zai fice da kallo, kuma daga kallon ne za a je har a fara kokarin yadda za a matsa kusa da su, a matsa har a samu gaisawa, kuma a samu magana, har a samu haduwa, kamar yadda Shauki yake cewa nazaratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'u, dama haka matakan suke farawa ɗan kaɗan har a kai ga abin da ba a so. Za a fara da kallo ne, ya kalle ta ta kalle shi, nazara daga kallo, ana kallon kallo, fabtisama ko ya yi mata murmushi ko ta yi masa ko su yi wa juna, fasalamun sai kuma a fara gaisawa, an ƙara kusantar juna kenan, da an gaisa ina yi ne, ina gajiya, ina ga ina kaza kaza kaza, fa kalamun sai kuma shiga tattaunawa, to kai ina kake, ke ina ke, daga ina ke, ba ni kaza ba ni kaza, fa maw'idun sai kuma ayi alkawari, ina za mu haɗu, fa liqa'un sai kuma haɗu. To kaga ashe matakin da ya kamata a fara shine matakin farko, a fara dakatar da shi, shine annazara din, idan ka dakatar da nazara duk waɗancan abubuwan ba su yi baya ba, tunda sai daga kallon ne har aka birge juna, har aka fara yi wa juna murmushi, har aka fara tattaunawa da juna, amma da tun farko babu wannan kalle-kallen, to kaga ba za a kai ga samun kai cikin abin da aka hana ba. Shi yasa Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa iyyakum wal julus bit turuqat, da hane ku zama akan hanya, akan hanyoyi, yake cewa sabansa da hane ku rika zama akan hanyoyi. Qalu ya rasulullahi ma lana min majalisina buddun natahaddathu fiha, ya rasulullahi ba mu da inda muke zama mu hira sai anan, wato hanin wannan zai zama akwai takuruwa a cikin sa, saboda ba inda za su je su zauna sai akan hanyoyin da suka saba zama a nan suke zama, majalisar su nan take, in aka ce sai su zauna a majalisa to kawai ko dai a ce su tafi masallaci su rika zama a cikin masallaci, ko kowa ya zauna a gidansa, ko ku gina girman da za ku rika sama, wannan akwai takuruwa na shari'a, dukkan abin da zai zama akwai matsawa a cikinsa to ba ta umarni da shi, in ma an yi umarni da shi za a janye. Shi yasa annabi ke cewa laula an ashqa ala ummati la amartu bis siwaki ma kulli salah, badan kada ummata wa al'ummata ba, da sai ce kowace sallah mutum yanzu zai yi dole sai ya aswaki, to akwai takuruwa, sai ya zanto koyo da lokaci kana yau da aswaki aljihunka, da sannan ka zo sallah sai ka dauko shi kai aswaki, annabi sai ya fasa haka nan lokacin da ya jinkirta fitowa a sallar isha'i, sai da dare ya dan ja, sannan ya fito sabansa suna ta jira, wasu ma sun fara gangadi, wasu ma har mai shari suke, annabi ya fito ya ja su sallah ya ce innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati, ce wannan shine lokacin da fi dacewa da a ce ana sallar isha'i, ba dan kada matsawa al'ummata ba, a ce ba za a yi sallar isha'i ba sai karfe 10 misali, to mutum yana so ya halarci sallar isha'i a masallaci, to ya zanto ba za a yi ba sai 10, kaga zai ta zama ne yana jira, shi kuma zai yana so ya dawo daga kasuwa ko daga wajen aiki yana so ya je gida ya huta, to sai annabi ya ce ba dan ka in matsa al'ummata ba, to don haka lokacin da ya ce iyyakum wal julus fi turuqat, ina hana ku zauna a kan hanyoyi, sai suka koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su ne wuraren zamanmu, kuma ba mu da inda za mu je mu zauna sai a nan, to sai annabi ya ce to tun shi kenan, tunda ba za ku iya barin zama a nan ba, ku ci gaba da zama, amma ga doka, ga dokokin da za ku kiyaye, ce idza abaitum illa almajlis fa'tu at-tariqa haqqahu, to ku bawa ita hanyar haƙƙinta, ku zauna amma ku bawa hanya haƙƙinta. Qalu wa ma haqqu at-tariq ya rasulullah, ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, menene haƙƙin hanya wani haƙƙin hanya take da shi ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce da su ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ghaddul basar shine rinsa ido kame gani kada ku rika kallon duk mai wucewa ta gaban ku duk wanda ta zo wuciya ku ganta matar wane ce kanwar wane ce yar gidan wane ce ko zanto kuna kame ganin ku wani haƙƙi na farko kenan da hanya take da shi ga waɗanda za su zauna a bakin hanya kada su rika kallon masu wucewa ai wance ce ai yar gidan wance ce ai matar wace ce ai matan wane ne wannan kun shiga haƙƙin hanya kun shiga haƙƙin ƴan uwanku musulmi kuma haramun kuke aikatawa wani abu na farko kenan sannan abu na biyu kaful adha kuna zanto kuna wato hana cutarwa kada zanto wani ya zo yana cutar da wani kuna gani ku kusa ido ku zama yan kallo a'a da sanda kuka ga wani ya zo a kan hanyar da kuke zaune zai cutar da wani to ku dakatar da shi kar ku bari ya ci gaba da cutar da shi ko wani ya zo ya jefar da wani abin da ku san cewa masu wucewa za su cutu sai ku ce ɗauki ko ƙazanta ce ya zo ya zubar a kan hanya sai ku ce a kwashe ta to dole ku yi wannan sannan na uku raddus salam duk wanda ya muku sallama wajibi ku ansa masa duk wanda zai zo wucewa ya muku sallama to wajibi ku ansa masa sallamarsa sannan al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar kun ga abin da ya saba wa shari'a to ku yi magana ku yi umarni da kyakkyawan abu ku hana mummuna wannan shine haƙƙin zama a bakin hanya idan ba za ku kiyaye wannan haƙƙin ba to mutum ya zauna a gidansa ko ya tafi masallaci ko dai ya je samu inda zai zauna amma ba bakin hanya ba wannan kuma yana nan har yanzu duk wanda zai zauna a bakin hanya to wannan haƙƙoƙin suna nan a wuyansa suna nan a wuyansa masu zama a bakin hanya kukka zuciya kuke zama a banza ba wani abu da aka ɗora muku an ɗora muku waɗannan abubuwa guda biyar abu na farko ghaddul basar kai ya zama da kuna kallace-kallacen matan mutane masu wucewa haramun ne in kuka yi haka ballantana har ku haɗa da gulma don wasu bayan kalle-kallen kuma har da gulma ma duk mutumin da ya zo ya wuce sai an ba da wani kissa a kansa kaga mutumin nan da zai zo wuce shi ne kaza-kaza ai kwanaki sun yi faɗa da matarsa kwanaki ma ya saki matarsa kwanaki ya an kama shi ya yi damfara kwanaki ya yi kaza ya yi kaza a dinga ba da labarin duk wani wanda zai wuce a yi ta'aliki a kansa duk wanda ya wuce sai a yi ta'aliki a kansa to wani haramun ne sana akwai ghaddul basar akwai kafful adha kar ku bari kuna nan a kan hanya wani ya zo yana cutar wani ba ku tashi kun yi wani abu na ku dakatar da wannan cutar ba sai kun dakatar da wannan cutar ko kuma wani abin da za a yar a kan hanya ko kasancewa zai cuci masu wucewa ko wani dutse ne aka zo aka aje a kan hanya masu gittawa zai zo ya cuce su wani zai tuntube da shi wani zai taka ko wata kwalba ko wata ƙazanta wani ya zo zuwar to zanto duka kun sa ido a kan wannan sanadin mutumin da zai muku sallama ya gaishe ku to ku ansa masa sallamarsa sannan kuma ku yi umarni da kyakkyawan abu ku hana mummuna to ash-shahid anan shine ghaddul basar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gaya musu cewa ku riƙe ganinku ku kame ganinku imam muslim ya fitar da hadisi daga jarir ibn abdullahi al-bajali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam an nazar al-fujaa an-nazar al-fujaa wato gani na bazata kallo na bazata ce ka ji motsin mutum ka ɗaga kai sai ka ga mace ce to yaya hukuncin wannan kallon da kai na matar da ba taka ba ba muharram ne ka ba yaya hukuncin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine a jarir ibn abdullahi al-bajali yace fa amarani an asrifa basari annabi yace to in ka kalla ka juya ka kauda kanka ka kalla ka kauda kanka saboda kallon farko wanda na bazata ba ka da laifi a nan ba cewa ka yi laifi ka kalli matar da ba taka ba kowace irin shiga gare ta amma in ka ci gaba da kallo kuma daga nan to kuma nan ka shiga hurumin ubangiji subhanahu wataala ka aikata haramu shi yasa ya ce fa amarani an arudda basari ko an asrifa basari nabi ce to sai ka kauda kanka wanda ya fito karara hadisin Ali ibn Abi Talib wanda Imam Ahmad da Ad-Darimi da wasu daga cikin malamai da yawa sun ruwaito shi Ali ibn Abi Talib yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tutbi'u an-nazar an-nazar inna al-ula laka wa laysat laka al-akhirah kada ka bibi kallo da kallo ka kalla ka saki daga kai ka kalla ka saki daga kai ka kalla kada ka yi wannan fa inna laka al-ula ta farkon ta halatta gare ka kallon farkon ya halatta gare ka wa laysa laka al-akhirah wa fa inna wa inna alayka al-akhirah nabiyun kuma zunubi ne idan ka kalla kallon farko wanda shi ne da shi za ka iya tantance wane ne yake wucewa mutum ne ko dabba ce burin ka yi nufo ko ku a wucewa zai yi almuhim da kana da buƙatar ka gane mai tafiya ka ɗaga kai ka kalle shi to wannan ya halatta ba ka da matsala a nan amma in ka sake kallo na biyu to ba naka ba ne shi ya sa ce fa inna alaika a watarwa fa inna alaika al'akhirah ta biyun kuma ta zama maka laifi to wannan sahabbai suna kiyaye wannan ƙwarai da gaske da mutanen ƙwarai akwai Abu Nu'aym ta hanyar sa al-Bizzi a cikin Tahzibul Kamal ya fitar da sanadinsa daga Utbah ibn Ghazwan ar-Raqqashi wanda daga cikin tabi'ai mutumin kirki mai bautar Allah ya ce qala li Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga Utbah ibn Ghazwan idan sa daya kubura sai yake cewa mali ara aynaka nafiratan ya daga idan ka ya kubura me ya faru bige ka aka yi bigewa kai me ya faru da kai sai yake bashi kissar abin da yasa idan sa ya kubura sai yace idil tafattul kifatatan fara'aytu jariyatan li ba'd al-jaysh falahattuha lahzatan yace ina zaune haka sai na dan waiwaya ina waiwayawa sai naga wata kuyanga a cikin rinna da bata shi ba wato wata mata haka sai dai ido da ido sai dai wato ido bi da ita na kalle ta ta kalle ni to wannan kallon da ya yi mata wanda kallo ne na bazata ba wai ya san wa zai kalla ba juyawa haka ya yi waiwaya sai kawai suka yi ido bi da ita to da ya ga haka shi kuma sai ya ce fasakaktuha sakkatan fanafarat sai ya mari idan nasa wato yana ga kamar ya yi sakaci ya yi laifi da haka sai ya ɗaga hannu sai ya daki idan nasa inda da ido ɗaya ya kalle ta kamar irin harara ɗin nan ne haka saboda haka sai ya mari idan da ya kalle ta da ita idan kuma sai ya kumbura shi ne yake gaya wa Abu Musa kaji dalilin ido na ya kumbura kaji waɗannan bayan Allah sun suka samu irin wannan ma dukan idan suke yi ga mari fuskar kai to shi ne sai ya ce fasarat ila ma tara shi ne yanzu ka ganta ta kumbura shi ne Abu Musa al-Ash'ari sai ya ce da shi istaghfir rabbaka zalamta aynaka ka nemi gafarar Allah ka zalunci idanka ai ba haka hukuncin yake ba cewa da ka kallon bazata shikenan sai ka bi fuskar ka kana marin kanka ce ka zalunci idanka nemi gafarar Allah inna laha awwala nadratin wa alayka ma ba'daha kallon farkon naka ne idan naka yana an halatta masa ya kallon farko kallon tantancewa amma idan aka sake yin wani kuma kai wannan laifin yana kanka saboda haka yana nuna masa cewa ba dalilin da zai sa har ka wato kumburar da idanka saboda wannan don haka israr ala nazara mutum ya kalla ya kuma kalla ya kuma kalla ya kuma kalla wannan kabira ce nazara ta farko da mutum zai yi tashi ce ta biyu sagira ce a fahimci hukuncin ta farko ta halatta ta bazata ce ta biyu idan mutum ya yi ya aikata laifi amma ƙaramin laifi wataƙila ta uku ma ƙaramin laifi amma al-israr kawai ya kafa idansa ya yi kallon ƙurilla an gane ko ya yi irin kallon ƙurilla ko ya ɗaga kai ya kalla ya kuma kalla ya ta kallo to wannan israr ɗin ya mai da su ne abai ta kabira ita as-saghira duk sanda mutun ya san yayi karamin laifi kuma ya dore akan sa to yana bai da shi yana bai da shi kabira al-israru ala as-saghira kabira shi yasa za ku ga a littattafan fiqhu ana maganar shaida adali sai ana in ana buƙatar shaida ana neman adali to zaka bi cikin sharadin da ake cewa Allah ya atiya kabira wala yusirra ala saghira kada ya zanto yana yin aiki babban na zunubi ka kuma ya zama yana saghira ko ba tuba yana ta togewa akan ta wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun yana ta togewa akan abin da yake da laifi saboda wannan togewar da dogewar da dagewar akai da ci gaba da yi to ya mai da shi karami ne amma ya koma laifi in aka tuna a karatun baya mun yi magana akan wannan cewa karamin kananan laifuka in suka taru suna zama halaka nabi yayi misali da iyyakum wa muhaqqaratiz zunub wace ina gargadinku da zubban da kuke renawa yayi misali da mutanen za su yi tafiya zo suna son za su dafa ruwansu ko za su dafa abinci amma ba su da makamashin da za su kunna wuta sai wannan yayi nan ya je ya samu dan kire wanda ba ya je ya samu wani kire a tattara wannan kirare ana zo ka kunna su da wuta sai ga cewa wannan kirare sun dafa ruwa sun dafa abinci an samu abin da aka ci asali da za a dauki kwaya daya a ce ayi da huwar da shi ba zai yi ba amma da aka hada su sai suka iya bada wutar da za a girka abinci to haka muhaqqaratiz zunub suke za su zama kanana ne amma in suna taruwa to za su yi karfin da za su halaka mutum to saboda haka israra ala an-nazar al-muharram mutum ya kalla ya ci gaba to wannan yana bai da shi kabira kai har ma wani lokaci ya zama akbar min fi'l al-fahisha allati lam yastamir 'alayha al-insan mutum ya aikata al-fahisha amma bai ci gaba ba ya tuba kuma ya yi wa Allah alkawari ba zai kara ba sai kuma da wanda yake aikata saghira an-nazar amma kuma yana togewa yana ta yi to gara wancan da shi ya yi fahisha bai ci gaba da yin ta ba akan wanda shi ya tsaya akan nazar amma kuma bai daina ba an fahimci yadda muqarana take wancan ya aikata al-fahisha amma ya tuba ya yi nadama kuma ya yi wa Allah alkawari ba zai kara ba abin da ya yi kabira ce babban laifi ne ya yi wa Allah wannan kuma saghira ce yake yi kallo yake yi kawai bai taɓa yin lalata da irin wani ba kallo ne yake yi to amma kuma ya ƙi dainawa kullum aikin sa kenan to kaga anan gara wancan da shi ya yi tuba da wannan shi ko yake saghira ya ƙi tuba an fahimta saboda irin wannan idan mutum ya riƙe shi a matsayin aikinsa to zai iya kai shi ma ga aikata shi ita alfasha ɗin kuma ma watakila ya wuce ma wannan abin ya kai shi ma zuwa ga al-ishqul muharram ya shiga al-ishqul muharram har ya kai ma ga shirka ma akan wata ya iya sarayar da imaninsa ma ya iya asara imaninsa saboda al-ishqul muharram ishqus suwar baya shiga zuciya ya yi tamakkuli sai ya san Allah ya yi karanci sai imani ya yi rauni yayin da imani ya yi rauni a zuciya san Allah ya yi karanci to a nan ne mutum zai ɗauki wani abu da yake so ya fifita shi akan san da yake wa Allah da manzansa shi yasa Allah ce min annasi man yattakhidhu min dunillahi addadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah suna san su kamar san Allah to suna san su kamar yanda suke san Allah amma mu'minai suna san Allah fiye da haka wato ka hubbihim Allah kamar yanda suke san Allah suna san Allah sanda suna san abin nan amma mu'minai suna fifita san Allah akan wannan to irin wannan alqur'ani Allah ya bace irin wanda suke shiga irin wannan yanayi da har ma suke rufe ido su banta da dukkan wani haƙƙin Allah da dokar Allah kamar imratu aziz matar azizu misr da irin yadda ta shiga قالت وقال نسوة من أهل المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين قد شغفها حبا سن سيعرف متى زوجها to kaga wannan ishq ne muharram sai ya ce wacce ke ta haram kamar mutanen annabi Lut dai da suke neman maza da ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun ki suna cikin mayansu suna dimuwa wato har Allah subhanahu wa ta'ala ya suranta abin da suke da shi da tsananin neman maza da cewa ya zama sun zama kamar masu mayi kamar wanda suka sha giya suka bugu to duka idan mutum ya zama irin wannan ne to zai zama qalbuhu asira hadha al-mashuq ya riga ya bada zuciyarsa ga wanda abin da yake so yake dinge sai abin da ya sa shi sai abin da yake to kuma duk abin yana faruwa ne daga annazara daga kallo daga nan ne abin yake darsuwa a zuciya shi yasa Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa kutiba 'ala bani adama nasibuhu min az-zina mudrikun dhalika la mahala فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه النبي صلى الله عليه وسلم يجي أرمو تاوى أن أدم كثنس نزنا هو أن أدم يلا كثنس نزنا kuma sai ya riski wannan kasar dashi ba makawa shine annabi ya ci gaba da bayani ce fal'ainani zinahuma an-nazar idanuwa zinarsu shine kallo kallo shine zinar ido wal udhunani zinahuma al-istima' kunnuwa kuma sauraro sai ya rika jin maganganu na batsa wanda ba su dace ba to zinar kunne kenan sannan kuma al-lisan zinahu al-kalam harshe kuma magana magana ta batsa magana ta rashin kunya wannan shi ma zinar harshe ce sannan al-yadu al-batsh ya sa hannu ya taba ya damka ya kama da hannunsa shi ma zinar hannu ce sannan ar-rijlu zinahu al-mash al-khuta tattakin da zai ya je gurin da ake yin wannan lalatar ko bai ba wannan tattakin shi ma laifin zina ne wal qalbu yahwa kuma zuciya tana so tana fata wa yusaddiqu zalika al-farj aw yukazzibu idan kuma daga karshe farjin sa zai dasgata abin wato abin ya faru a gaske ko kuma ya karyata abin wato yaki yadda abin ya kai ga haka saboda haka shari'a ta datse duka wata hanya da za ta kai mutum zuwa ga fadawa cikin wannan alfasha shi yasa Allah da ya tashi tabiri yace wala taqrabu az-zina wala taqrabu kakku kusanta duka wani abin da zai kara kusanta ku zuwa ga wannan abin kada ku yi shi kallon fina-finai karatun mujallu kallon hotuna duk wani abu bin wasu maganganu hirarraki duk wani abin da kusan zai tayar maka zai motsa maka sha'awa har ya kai ka zuwa ga wannan laifin kada ka kuskura ka yi shi musulunci ya haramta wannan saboda a datse hanyar da za ta kai ka zuwa ga fadawa cikin abin da aka hana وأخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري إمام مسلم يفتد حديث لك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم يشي لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفدي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفدي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد النبي صلى الله عليه وسلم يشي باعها لتا نمجي كلا الأورة وانسى نمجي kamar yadda baya halatta mace ta kalli al'aurar ƴar uwarta mace kuma baya halatta namiji da namiji su shiga bargo ɗaya su kwanta su rufa da bargo ɗaya kamar yadda baya halatta mace da mace su shiga bargo ɗaya su rufa wannan yana nuna maka yadda musulunci ya rika share dukkan wani abu da zai jefa mutane cikin aikata abin da Allah subhanahu wataala ya haramta musu duka wata wasila wadda za ta kai su zuwa ga aikata saɓon Allah musulunci duk ya biya toshe ta a yau kuma in kuka kula tsare-tsaren duniya da siyasar duniya ƙoƙari ake waɗannan abubuwan gaba ɗaya a tunkuɗo su a bankaɗo su a shigo da su cikin al'umma duk wani abin da musulunci ke ce a yi kaffa-kaffa da shi a yi nesa da shi to yau kuma shi aka ɗauka a matsayin wayewa shi ake promoting shi ake tallatawa wasu ma ta ce hanyar neman abincinsu shiga ta fitsara ya da hotuna na fitsara na badala maganganu na badala na fitsara tsara shirye-shirye fina-finai waye duka ya zama yanzu su ne hanyoyin da ake gani hanyoyi ne na samun kuɗi. To za ka kwatanta yanzu rayuwar da ɗan adam yanzu ya koma da rayuwar da Allah subhanahu wataala ya tsara masa ya yi a cikin kundin littafinsa, ya za ka kwatanta su yanzu sun yi hannun riga, shari'ar Allah ta yi wani wuri, mutane kuma sun yi wani wuri. Abinda Allah yake cewa haramun ne a wani lokacin ko wasu mutane ma suke so a yi wa ma abin a ɗaurewa abin gindi ma da zama da ma ana warewa shi kansa wannan abin na fitsara a ware masa wasu kuɗaɗe a budget ma a taimaka masa, ba wai magana a yaƙe shi ba, a'a amma taimaka masa a fito da mata da 'yan mata da samari a ɗora su akan wannan hanyar shi hanya ce ta neman kuɗi. Mutum yana yin bidiyo na baɗala na rashin kunya a ce ai yana samun alheri saboda yana da followers akwai masu binsa yana samun kuɗi a YouTube suna biyansa shikenan, kuma a zo ana hira da shi to yaya kake kana samun kuɗi nawa kake samu kaza kaza an kawo shi an gayyato shi a kafar watsa labarai ana hira da shi waya faɗi irin kuɗin da yake samu ba don kuma saboda a tunzura na gida su ma ce to ga hanyar neman kuɗi ku ne kuka zauna idan ki sa hijabi ki sa sutura mai kyau to ga wanci ga irin kuɗin da take samu saboda hotunan ta kawai da take sawa a cikin abin nan a kafofin sadarwa na zamani ga irin yadda take samun kuɗi. To shi yasa Allah ƙarshe ce zalika azka lakum wa athhar, zalika azka lakum, wannan shi ne yafi muku tsarki, wannan abin da Allah ya ce ku yi din nan shi ne zai sa ku tsarkaka, ku tsarkaka zukatanku su tsarkaka, ku zama tsarkakan mutane, ku zama mutane na kirki, ayyukanku su tsarkaka, zanto babu ayyukan laifi da baɗala da saɓon Allah a ciki. Da Allah subhanahu wata'ala kuma da ƙarshe ya muku kyakkyawan tanadin lada ranar gobe kiyama, kamar yace wal hafizina furujahum wal hafizati wal zakirina Allah kaseeran wal zakirati yace adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah ya musu tanadin wata gafara da lada mai yawa. Yace wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن, ce idan za ku tambaye su wani abin amfani ku tambaye su ta bayan shabaki, kar ku ce sai kun yi gaba da gaba, a'a ku yi magana ta bayan shabaki ta bayan kofa a miƙo muku a turo muku yaro ya kawo muku. Allah sai ce ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن, wanda ya fi tsarkaka ga zukatanku da kuma zukatansu su duka su matan, saboda haka zaddul basar da hifzul farj yana taimakawa wajen nisantar da jasar zunubai, najasa ta zunubai, zunubi najasa ce kamar yadda kafirci yake najasa. Ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjid al haram ba'da anhum hadha, haka zunubi shi ma najasa ce, me zai sa ka samu tsarkaka shine kai nesanta kanka daga zunubi, ka nesanta kanka daga zunubi sannan kai ayyuka masu kyau kyawawan ayyuka suna taimaka maka wajen zuciyarka ta tsarkaka, zuciyarka ta tsarkaka kyawawan ayyuka. Shi yasa sai Allah ya ce qud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum, haka duk mutumin da zai aikata alkhairi zai guji sharri to tsarkake zuciyarsa yake, kuma tsarkaka yake daga zunubi, tsarkaka yake daga zunubi kuma ayyukansa suna ƙara tsarkaka. Ana ce mun lokaci yayi, za mu tsaya a nan gobe insha Allah za mu ɗora abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada, wanda kuma muka yi na kuskure Ubangiji ya kai mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.